بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي تعلم وأنه سافيا تلها دي هدو قوتا محرم هجر الموضوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبو دا نعم da 432 na ah watan safar kai ko nace muharram na watan safar Allahu musta'an watan lokacin ne yana wucewa da sauri sai kai cima maki na mun shiga watan safar wanda ya daidai da 8 ga watan 1 ko 9 ko na'am 9 ga watan 1 wato wanda ake cewa January al-lisafun al-bashi shekara 2011. A ci gaba da karanta sirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Muna karanta abinda malam Ar-Rafiq al-Maktum ya rubuta mana musamman a gefen da yake magana akan zuwan mala'ika Jibril da wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bayan malamin ya bayyana mana cewa lokacin da shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai 40 kamar yadda yake shine al'adun ce a sunnar Allah yadda ya saba aiko manzanni ko ya dauki annabawa ya zabe su daga cikin sauran mutane ya ba su annabci to mala'ika ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi magana akan wani kokari da yayi na fitar da ranar hakikatan wace rana ce wanda ya kai ga cewa ita ce ranar Litinin 21 ga watan Ramadan a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 40 ne. Sannan sai malamin ya ce bari ya kawo mana wata magana daga cikin gida da ta bayyana mana yadda abun ya auku hakikatan. Yana cewa wal nastami' ila Aisha as-Siddiqata radiyallahu ta'ala anha tarwi lana qissata hadhihi al-waq'a allati kanat shu'latan min nuri al-lahut. Yace mu saurari Aisha radiyallahu anha wadda take as-Siddiqa radiyallahu ta'ala anha wannan laqabi a kira ta Siddiqa kuma bintu as-Siddiq girmamawa ce ga wannan baiwar Allah matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam matar da Allah madaukaki ya sa kaunarta da soyayyarta cikin zuciyar manzonmu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam har aka tambaye shi wa kafi so a cikin mutane akai amfani da lafazin mutane annas man ahabbu an-nasi ilayka annas in aka ce annas kamar musamman a wannan siyakar ana nufin jinsin mutanen baki ɗayansu ba tare da an cire kowa ba domin kalma ce shigar alifun da lamun a cikinta ma'arifa ce ta istizraqin jins don haka da aka tambaye shi akan wannan sai ce Aisha aka ce wa minar rijali sai ce abuha daga cikin mazaje fa kaga ya fahimci annas jinsi kenan da ya shafi maza da mata shi yasa sai ba da amsar yace Aisha sai wanda yake tambayar kuma sai yake son kari sai ce to a cikin maza fa wa kafi so sai ce abuha babanta don haka wannan baiwar Allah babbar baiwar Allah ce wanda Allah subhanahu wataala ya zaba domin ta zauna da manzansa sallallahu alaihi wasallam ta ɗebe masa duk wata kewa da ɗan adam namiji yake so a gummace kuma sannan da wata hikima ƙari shine ya bada damar ta zaƙulo mana ta haddato mana ilmomi da Allah maɗaukaki ya fidda su daga manzansa sallallahu alaihi wasallama na cikin gida wanda ba mai iya zuwa ya shiga ya gano duk dangantakarsa sai ita don haka ta fito mana da irin waɗannan abubuwa Aisha radiyallahu anha Allah madaukaki ya hore mata kokolwa ta rike abubuwa fiye da wato adadi mai yawa na mata bal malamai sun ittifaki cewa ita ce afqahu nisa'i in an ce afqahu nisa'i wato duk a mata ba wanda yake ta fahimtar addini a wannan zai wasu malamai suna abinda ake kawowa na sira ko kuma wasu maganganu dai na tarihi suna talammusin in an ce talammusin neman sababi ko da ba a faɗe shi ba kai ka kwakwalo shi daga cikin wani abu suna nemo daga cikin sabubban da Allah madaukaki ya kaddara wannan baiwar Allah ta zama manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tun tana karama shine dan ta sami rike mana irin waɗannan ilmomi din tun tana karama banda kwakwalwa da take da ita to yaro lokacin kuma da yake karami dama ya fi rike abu masu sira suna cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rasu likitoci sun yi ta zuwa wannan yazo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama me kake ji yana damunka ina ne yake maka ciwo sai ce idan kuibin dama ne kake ji can cikin cikinka daga ƙasa to maganinsa shine kaza in kuma daga kuibin hagu ne to ciwo kaza ne ko maganinsa shine kaza in ta baya ne ciwo kaza ne to maganinsa shine kaza kun san a lokacin tunda babu kayan gwaji da za a yi ko scanning nan da nan a gano a wani bangare ne to idan mutum ba shi da lafiya akan yi irin wannan canke-canken malamai suka ce sakamakon sauraren da Aisha take kawai tana cikin ɗakinta tana jin irin wasafta magani iri kaza in kaza ne to ka sha kaza sai da ya zama cewa ta riƙe magani wato ciwuka da dama kawai daga wannan ciwon na Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an shigo an tambaye shi me yake damun ka sai in ya ce kaza a ce ga maganinsa sai zama ta iya hango ta ce abu kaza ashe shine maganin kaza kun ga ashe wato ajiya ce da Allah madaukaki yayi mana a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam domin mu sami wato ilimin da babu mu iya hango shi a cikin mazaje kuma ita ba nas'alullahu ta'ala an yarda anha wa an yusakkinaha jannatan firdaus a yace mu saurare ta tarwi lana qissata hadhihi alwita za ta bamu wato labarin wannan qissar ko qissar wannan abin da ya auku event shine wuka wannan abu da ya auku za ta bamu labarin sa allati kanat ita wannan abin da ya faru wato wannan waqi'a din shu'latan wani haske ne wato wani kunci ne kamar ka ce na haske da aka fito da shi min nuril lahut daga hasken wato ubangiji wannan lafazi lahut na'am babu shi a gurku allati kanat mene to wallahi wannan din yafi saboda wannan amfani da wannan ibarar ta wani nurul lahut lafazin allahut fassara ce ta larabci ga abin da mutanen greek yunaniyun suke cewa theology mun san a turance waɗanda suke wannan karatun duk abin da yake wani abin ana ce masa al-ilahiyat wato dirasar ilahiyya logi da kuke ji a duk wasu abubuwa na ilimi ko ana cewa logi ma'anarsa knowledge ko ilimin biology ilmul ahya geology wane ne shi logi din ma'anarsa dama study ko karatu to theo kuma theo da t da h da e da o ma'anarsa shine ubangiji a ilimin ko a yaren mutanen yunan wanda ake cewa greek kuma biyo waɗannan ilimin falsafa daga gunsu aka samu shi yasa ake cewa ilimin sanin Allah ake kiransa theology to fassararsa a gurin Larabawa shine lahut yawa to sai amfani da shi mafiya kuma masu irin wannan amfanin ko kuma a larabci za ka suna ɗauko irin waɗannan ibaruruwan da asalinsu daga waɗancan suke wanda abin da ya fi dacewa shine kar a yi amfani da su a cikin littafan magana akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ina jin shi yasa malamin daga baya yace da wannan ko wasu malamai sun masa magana shi ne kai an ga mun nuru me aka ce aiwa allati kanat nuqta bidaya al-bidaya an-nabawiyya ay bidayat an-nubuwwa yawa wannan zai fi dacewa yawa shi nan ya ce mun allati kanat shu'latan min nuril lahut wannan kuskure ne babba kace daga hasken Allah aka shiro wannan kuma kana magana ne akan waqi'a wani lokaci mutum ya kan dauko irin wadannan maganganu daga littafin adabi ko kafin ya sake kallon su ya waiwaya masu rubutu akan adabi to da za ka ga su kuma ladabin su dangane da addini in a cikin abin da za ta faɗa haka yakan rabu kwarai da miski to wannan akhazat taftahu dayadir zulumatil kufri wad dalal kuma da yake aurina wannan hasken shine ya fara wato bankade ya kuma tono hasken duhun kafirci da kuma bata da yajir da zulumat din ma'ana su daya ma'ana duhu yawa hatta ghayyarat majra alhayati hatta canza wato tafiyar rayuwa gaba daya wa adalat khat at-tarikh kuma ta daidaita layin tarihi qalat aisha duk da wannan zancen da ya kawo larabci ne wanda ba ka bukatar sa kawai so yake ce bari mu saurari hadisin Aisha shikenan hadisin Aisha wanda ya kawo mana labarin wannan abin da ya auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon zo mala'ika Jibrilu wanda wannan abun ya kai ga tarihi gaba daya canza shikenan mun gane a Hausa to duk wancan adabin sai a kyale masa kanta to Aisha radiyallahu anha tana cewa awwalu ma budi'a bihi rasulullah farkon abinda aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min alwahyi na daga wahayi arru'ya as-saliha shine mafarki da zai zo ya zama mai kyau mafarki mai kyau kuma zai zo ya zama gaske ma'ana mafarkin da ba kwama tala ba ba rudani ba in ya ga abu to haka zai zo wato ya wayi gari ya ganshi fi nawmi yace tace haka zai ganshi a bacci fa kana la yara ru'ya ya kitunci baya ganin wani mafarki illa ja'at mithla falaqi as-subh as-subh mun wannan satin da ya gabata ko yawa sai face kaga mafarkin nan ya zo ya auku ya tabbata kamar yadda gari zai waye thumma hubbiba ilayhi al-khala'u sannan sai aka soyantar da aka sa shi ya zama mai san wato warewa shi kadai ya koma gefe ya fita daga cikin sauran jama'a wa kana yakhlu bi ghari hira'a ya kasance yana zuwa ya koma shi kadai ya ware a wani kogo da ake cewa kogon hira fayatahannasu yana yin ibada yatahannasu ma'ana sallalarati yatahannafu at-tahannufu at-tahannufu wa ma'anahu ta'abbudu yau in ace tahannafa in ka fassara shi da lafin shi ne tahannafa me ma'ana tahannafa menene hanif daga an fara ilimi ana sa yara suna hanif ko menene hanifu wanda za ka ji ana cewa akwai daga nan ne mutane a Hausance ba su iya faɗa ba suke cewa hannabi yau hanif shine asalin sunan a larabci yawa wanda yake ya bar abin da yake ba daidai ba ya koma kan daidai yawa kuma ana fassara shi da duk abin da zai zama dauke wata hanya ba mai kyau ba a bar shirka a bar al'ada a koma kan tauhidi da hasken qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shine tahannafu suka fassara shi kuma cewa shine ta'abbud wa huwa ta'abbud shine ya rika yin ibada al-layali cikin dare zawatil adad na wani adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi kafin ya ciru ya kuma koma zuwa iyalinsa wa yatazawwadu lidhalika yakan yi guzuri domin wannan mana dauki dan abinci mun fada wannan sati da ya gabata ko zai dauki dan wani guzuri ya tafi da shi kogon Hira ya yan kwanaki a can yana ibada thumma yarji'u ila khadijata sannan sai ya komo zuwa Khadija wannan babbar baiwar Allah matar manzo sallallahu alaihi wasallama ta farko a rayuwar duniya, wadda kuma ita ce mace ta farko da ya sani, sannan kuma ita ce mahaifiyar a dukkan ƴaƴansa banda Ibrahim, kuma ita ce wadda ta yi amfani ga musulunci a wannan farkon zamaninsa, lokacin da musulunci ya fara zuwa kwata-kwata, da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi. Khadija ita ce ta rarrashe shi kamar yadda zamu ji a wannan hadisi din. Mun taba zance da yawa akan wannan hadisin, gashi yau mun zo kansa. Wannan hadisi ya nuna cikar hankali na Khadija radiyallahu anha, kuma ya nuna ta yi irin amfanin da ya kamata dama mace ta yi wa mijinta. Lokacin da miji ya dawo gida a razane, a dugunzume, hankali ya tashi saboda wani abu ya dame shi a waje, to ya kamata a ce ya zo gida ya samu mai kwantar masa da hankali hissiyan wa ma'anawiyya, ma'ana ya zama cewa duk abin da yake bukata, ko jikinsa ne yake bukata, ko kuma hankalinsa ne yake bukata, da tunaninsa, to a kwantar masa da hankali a wannan bangarori kowanne iri. Ta tare shi da abin da zamu zo mu ji da lallashi, kai har abin da ke nuna wato malama ce kuma mai tauhidi ma, ba ana nufin ta riga shi sanin wani abu ba, domin mun san mutanen dama can suna kan addinin Annabi Ibrahim, gurbata shi aka yi da wasu abubuwa din, don haka sanin akwai Allah da dogaro da shi da yawan su suna da shi, shi yasa zamu ji irin kalmomin da ta kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su. Don haka ashe ana son mace ta zama mai ilimi, mace ta zama mai ilimi, ka samu mace mai ilimi ka aura, wanda ta san addininta, kuma duk wanda yake da ƴa da ta cancanci aure shi ma ya bata ilimi yadda za ta amfani mijinta, ya bar ta ta yi karatun addini, ba wato kawai ya karatun boko, ko tana makarantar boko, to a ilmantar da ita addini, ilimin addini nan shi ke sa rayuwa ta yi saiti, ka ga mutum yana da hankali, in ko bokon kawai ya yi ba tare da addinin ba, za ka ga akwai abubuwa da yawa da ba zai yi su daidai ba, musamman abin da ya shafi rayuwarsa ta addini. Zai taba dumbuduma a rayuwa ba abin da ya dame shi, illa mai duniyarsa za ta gyaru da shi, kuma bai kamata ya zama rayuwar mutum ita kenan ba, ya kamata a haɗa wannan da wannan, ka san duniyar, ka san duk ƙarshen abin da mutum yake so fa a duniyar nan shi ne wani abu da zai amfani da shi na yau da kullum, ko ba haka ba ne? Ko kuma a ce ya zama wani abu, ko a ce ya yi kuɗi, ya mallaki kaza, ya mallaki kaza, ya mallaki kaza. Shi ku karatun addini zai haɗa ka da Ubangiji, Ubangijin nan da ba a iya duniyan nan za a yi alaƙa da shi ba, a duniyan nan za mu yi alaƙa da junanmu ne, ka nemi yadda za ka ci, ka nemi yadda za ka sha, ka nemi yadda za ka zauna da mutane, ka nemi yadda rayuwarka za ta yi daɗi. Shi yasa za ka ga ko tunani ne mafi yawan masu irin wannan tunanin, babban tunaninsu shi ne a samu cigaba, a samu kaza, a yi menene, a yi menene. Ko maganar siyasa ce ta zo, za ka ga kullum zancen da ake shi ne za a yi muku kaza, za a yi muku kaza, duk zancen kuma duk na duniya za a yi, saboda mai irin wannan kullum tunaninsa shi ne da duniyar kaza za ta gyaru. Kai ko ya kamata ya zama cewa ka gyara duniyar, kuma ka gyara lahira, ranar da babu mai maka amfani banda kai kanka, babu wanda zai zo ce zan maka kaza, in an je gaban Allah zan zo in ce na san kai mutumin kirki ne, babu mai maka wannan, duk yadda kake son sa. Don haka kar ka ɓata lokaci a ce ga wani abu zai shigaltar da kai da harkar addini, da harkar duniya, da kasuwanci, da siyasa, da menene, Ubangijin ka ya zama shi ne sama da komai wanda ka fi mai da hankali a kansa. Don haka kuma kai tarbiyyar ƴaƴanka su zama mutanen kirki, babban abin da ƙarshen duniyar nan za ka gani menene mutum yake so ne, duk abin da wani yake so to wani ya riga shi samu, kuma yayi ya mutu yanzu ba yana, ko kuma yana nan yana yawo, abin can din da aka san shi da shi babu yanzu, kuma sannan zai mutu, in ya mutu kuma yana fadawa kabari, mala'ikun nan biyu ba za su kasa zuwa ba, ko ba su ne za su tashi shi, to zauna, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, babu wani abu banda wani, ba mai ka tara, wacce irin mota ka shiga, wanda irin matsayi ka samu, dawa-dawa ka yi shawara, ya aka yi garinku bai ci gaba ba, babu mai tambayar ka wannan. Don haka ya kamata ko da ana wani abu duniya ta yi kyau, wannan ba a ce kar ai ba, amma ya zama cewa yadda Allah maɗaukaki za a je gare shi abu ya kyau shine a hannu kuma yafi komai muhimmanci a gun mutum Allah mu dauke ta rinki mu to don haka zamu ga samun mace mai hankali mai ilimi babban guzuli ne ya komo gun Khadija fa ya tazawwad li mithliha sai ya sake wani guzuli din hatta ja'ahu al-haqq har sai da gaskiya ta zo masa wa huwa fi ghar hira a lokacin da yake kogon hira faja'ahu al-malaku sai mala'ikan ya zo masa jibril kenan fa qala sai ce iqra ka karanta yi karatu fa qala sai ce ma ana bi qari ani ban yi karatu ba ba makaranci bane Allahu akbar qala sai ce fa akhadhani fa ghattani sai kama ni sai ya matsa ni shine ghattani ya matsi ni hatta balagha minni al-jahd har sai da yakai matukan wato takurawa gare ni wahala shine jihad thumma arsalani sannan sai sace fa qala sai ce iqra sai karanta mal fa qultu sai ce ma ana bi qari'i sai sace mai ta ani bai karatu ba fa akhadhani sai sace kama ni fa ghattani ya sace matsi thumma arsalani sannan sai sace ni fa qala sai ce iqra karanta fa qultu sai nace ma ana bi qari'i wannan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wa mala'ika jibril akwai manya-manyan darussa a cikin sa babba daga cikin shine wato mutum duk yadda yake kada ya faɗi abin da bai san shi ko kunga cewa ya karanta da yake ba a riga an gabatar da karantar da shi din kafin wannan lokacin ba babu abin da nace sai kuma ana bi qari ba wani karatu kunga kenan mutum kada ya tsallake abin da bai sani ba koyewa Allah ƙarya ko tambaya ake masa a rayuwar duniya menene kaza baka sani ba in ce zan bincika ko kuma ban sani ba zaman ka lafiya kenan amma ka kirkiri abu ka ce zaka faɗa saboda ka fita daga wata wahala ko daga kunya gaban mutane to wannan tashin hankali kunga fa matukar abin da mutum zai samu a ce mala'ika ko duba mala'ika da yadda halittarsa take da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari da kuma irin karfin da yake da shi a ce mala'ika ne ya matse ka to wace wahala ce ta duniya ta kai wannan kage amma duk da haka bata sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da bai sani ba dan ya ceci kansa sai ce ma ana bi qari'i ni ba makaranta ba makaranci bane ban san me zan karanta me kake so in karanta to me ya faɗa da yace ma ana bi qari'in yace fa akhadhani fa ghattani thalitha ya kamani karo na uku ya matsi ni thumma arsalani sannan sai sake ni fa qala sai kuma ya faɗi abin da aka aiko shi ya faɗa min shine me iqra bismi rabbika alladhi khalaq karanta da sunan ubangijinka alladhi khalaqa wanda ya halitta khalaqa al-insana min 'alaqin ya halicci dan adam daga wato gudan jini iqra karanta wa rabbuka ubangijinka kuma al-akramu shine mafi karimci sannan faraja'a biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun ce abinda ya karanta masa a lokacin har zuwa allama al-insana ma lam ya'lam ayoyi guda biyar na farko din ba iya wannan ukun da ya faɗa a hadisin ba yau ya karanta masa har ayoyi guda biyar na farko zuwa allama al-insana ma lam ya'lam faraja'a biha rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma da wannan lafazi da wannan abu da wannan damuwa da wannan firgici yarjufu fu'aduhu zuciyarsa tana kadawa shine yarjufu tana rawa saboda damuwa da tashin hankali da ya samu domin irin wannan abun abu ne da bai taba samun sa ba bai kuma taba jin yadda abun ya samu wasu baballantana a ce ya sami wani mai ake cewa a zuciyar ka san abu idan ka san zai zo maka to lokacin da ya zo baka cika samun tashin hankali amma idan ya zo maka faji'atan ma'ana babu shi kafi damuwa kafi firgicewa to da ya taba jin labarin ga yadda annabawa suke in an zo musu to kila da ya samu ni istidad nafsi wato ya zama zuciyarsa ta shiryawa abun kafin abun ya auku dan haka sai ya zama cewa zuciyarsa ta kada tana rawa fa dakhala ala khadijata binti khuwailid ya shiga ga khadija ir khuwailid radiyallahu anha wa ardaha wa askanaha aljanna fa qala sayyati zammiluni zammiluni kulil bayni kulil bayni me yasa ce zanniluni zanniluni ga ta ita kadai ce yace zannili ne in kana magana da mace in guda daya ce abinda zaka ce dama shine if'ali uktubi zannili da zai ce a larabci wannan nuna mana al'ada ce ta larabawa dama in ana magana da mata akan girmama su ku yi min kaza ko da ita kadai ce haka larabawa suke magana da matansu ina jin mun taɓa magana akan wannan wani lokaci har zuwa yanzu haka za ta yi kawo min kaza sai a faɗa da lafazin jam'i kamar su maza ne da yawa wannan kuma shine aka yi a cikin alqur'ani ayat da Allah madaukaki ke magana da ahlul bait da yake cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira amfani da lafazin jam'i anan an yi amfani da shi ne dama haka ma akan yi wato adireshin matan ana magana da su don girmamawa gare su ko baka ce da fassarar wato waccan riwaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigar da Ali da Fatima da Hassan da Hussein a cikin kisa'i yace su ma ahlul bait ne wannan abin da za a ce su ma ahlul bait ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne asalin ahlul bait ma'ana su ne mutane gida kamar da Allah madaukaki ya magana da matan annabi Ibrahim da yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa ahlul bait rahmar Allah da albarka ta tabbata akan ku kuma matan ita kadai ce a lokacin ahlul bait haka da Allah ya kara bude da abubuwa ga yadda asalin maganganu suke yana taimaka mana mu fahimci addinin musulunci yadda ya kamata fa zammaluhu sai ta lullube shi hatta zahaba anhu ar-ru'u har sai da wannan firgici ya tafi ya bar shi fa qala li khadijata a lokacin sai ce ma khadija radiyallahu anha mali me yasa ne ni ma'ana me ya auko min yau wani sabon abu nake ji wa akhbaraha bil khabar sai ba ta wa akhbaraha al khabara sai ba ta labarin yace kinji ina kogon hira sai mala'ika yazo sai kaza sai inji an kama ni an yi kaza har zuwa ƙarshe laqad khashitu ala nafsi yace wallahi na tsoratarwa kaina na ji tsoro ko wani abu marar kyau ne zai same ni faqalat khadijatu sai khadija tace to bari ku ji maganar mace mai hankali sai tace kalla a sam wallahi ma yukhzika Allah abadan wallahi Allah ba zai tozarta ka ba tozartawa ba daga Allah ba Allah ba zai tozarta ka ba innaka latasilu ar-rahim to al-adab balarabe dama maganar sadar da zumunci da kyautatawa mutane kyautatawa iyaye da kuma taimakawa waɗanda suke bukata babban sababi ne da ake girmama dan adam saboda shi sai tace lalle Allah ba zai tozarta ka ba domin me sai ta kawo wasu abubuwa da ta san ayyuka ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yin su don wannan Allah ba zai tozarta mutum ba sai tace da shi innaka latasilu ar-rahima kai kana sadar da zumunci wa tahmilu al-kalla kuma kana daukar nauyin mutane al-kalla shine nauyin mutane ma'ana idan wani yazo da damuwarsa kana yayi masa wanda yazo da kukansa kana share masa shi wa tuksibu al-ma'duma kuma idan mutum yazo ba shi da shi kana bashi aksabahu ya bashi yawa ba na cewa kasbu shine kai aiki ka samu kudi ko yawa to ka samarwa mutum wani abu ko ka samar masa aiki ko ka samar masa wani abin da zai warware damuwarsa shi ma ana ce masa wato aksabtahu ana ce masa kai ka samar masa al-ma'dum kuma wanda bai da shi wa taqrib dhayfa kuma kana girmama bako in kai bako kana zaune da shi ka bashi masauki qarab dhayf suna ne da agun balarabe ya fi abin da muke cewa girmama bako kai ya kunshi abubuwa da yawa da bashi masauki da bashi abinci da kuma bashi abin da yake bukata shi yasa suka sa shi kaida kwana uku bayan kwana uku ba laifi bane a ce to ya samu kuma inda zai biya haya a shar'ance ba laifi bane kyautatawa kuma a kyale shi in ka kyautata in ko baka so ba kana da wani abu da zaka yi to sai a ce to kwana uku ta yi ta haƙi sai a taimaka kuma a samu wani ko kuma ku yi dabarar da za ku yi gwargwadon irin halin da yake ciki a samu masa wani wurin kuma daban musamman wanda yake na al'ummar musulmi wannan daidai ne kamar dai mutum shi kadai shine haƙin sa wannan yawa Allah madauke shi maka wannan baya ne kun an samu wanda yake buƙatar taimako kuma a ce to bayan kwana uku kuma a kore shi a ga dai gurgurdan halin da yazo da shi a taimaka masa to wannan abu girmama bako yana cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Khadija a lokacin sai take cewa gaskiya na tabbata Allah kai na rantsa kai Allah madaukaki ba zai tozartar da kai domin kana yin waɗannan abubuwa kana sadar da zumunci kana taimakon mutane kana daukar nauyinsu kana girmama bako kana bashi masauki wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kuma kana taimako akan muzifin yau da kullun in suka auku na gaskiya sun aukawa mutum ka taimaka masa fan talaqat bihi khadijatu sai khadijatu radiyallahu anha ta tafi da shi hatta atat bihi waraqat ibn nawfal har sai da taje wurin waraqat ibn nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibn ammi khadija akwai wani dan baffan khadija in an ce dan baffa ma'ana wanda yake da babanka da nasa uwa ɗaya uba ɗaya yau ko kuma uwa ɗaya ko kuma uba ɗaya kawai duk dai ma'ana wa da ƙani ne da babanka da nasa to Waraqat ibn Nawfal dan ammi ne shi da shi da Khadija iyayensu ɗaya yau ko in ce iyayensu ɗaya wa kana imra'an tanassara fil jahiliyyati kuma wani mutum shi din wani mutum ne wanda ya karbi addinin kirista a jahiliya ma'ana zamanin jahiliya ta larabawa to shi din ya karbi addinin kirista addinin kirista kuma a lokacin nan akwai guntun tauhidi a cikin sa domin waɗanda suka gurbata shi din ba gaba ɗayan sa a lokaci guda ya gurbace ba ina jin lokacin da muka yi darasin tafsiri mun yi maganganu da suka shafi wannan kadan da ba da tarihin lokacin da kiristanci ya fara gurbacewa musamman lokacin da aka yi majma' liqiyya suke ce mishi a shekara ta 325 ta miladiya akwai wani taro wani sarki Constantine da ya tara malaman kirista na duniya baki daya shi mutumin Roma ne don haka ya san addinin Romawa shirka ta Romanci ta mutanen Roma ita ce addininsa sai ya karbi addinin wato annabi Isa alaihissalatu wassalam a lokacin nan da ya karbe shi sai sababbin da ya gurbata shi ya canza shi ya koma bautar wani abu ba Allah ba shi yasa a lokacin nan ya tilastawa malamai suka karrara cewa annabi Isa dan Allah ne ko kuma Allah shekara 325 bayan haihuwar annabi Isa aka yi wannan abun shi sarki Constantine ya tara su ya tilastawa domin su kun san addinin su taro ne ake yi sai malamai su hadu duk ra'ayin da suka dauka to za a dora wa duk wani mabiyi a duniya sai ya bi wannan ra'ayi ta kowace hanya ba magana ce ta littafai gashi nan kowa karanta ya ijtihadin sai fahimci wani abu ko in ya zarra sannan ya tinkari malamai a ga abu ne ke ba to a lokacin nan wannan kiristanci wannan ra'ayi kai ya shiga kiristanci na cewa annabi Isa Allah ne kafin wannan lokacin babu shi yasa akwai waɗanda suke kan addinin na asali na annabi Isa alaihi salatu wasalam na tauhidi wanda basu yadda da cewa shi Allah bane basu yadda da cewa dan Allah bane basu yadda da cewa shi na uku bane a cikin alloli uku kamar yadda suke faɗa salisu salasa su wannan sun yadda da tauhidi cewa Allah ya aiko annabi Isa ne a matsayin bawa a matsayin manzo yawwa an haife shi ne miraculously wato ta hanyar mu'jiza aka haife shi ba tare da uba ba wannan kuma iko ne na Allah baya nufin cewa Allah ne ubansa na adana Allah wa iyyakum don haka su ba su yadda da wannan ba waɗannan su ana ake ce musu muwahhidun a lokacin ana ce musu al-muwahhidun su ne har zuwa yanzu akwai gauransu ana ce musu unitarians amma yanzu a ƴan protestant na America sun janye su sun fi ƙarfinsu ya zama cewa ba a ma jin sautinsu kwata-kwata an bata musu da suna da komai amma har zuwa yanzu akwai wasu daga cikinsu sunansu waɗannan ana ce musu unitarians ba su yadda da cewa annabi Isa Allah bane ba su yadda da cewa ɗa bane ko kuma ɗayan uku sun yadda da cewa Allah shi kadai ne shi ya aiko annabi Isa a matsayin manzo ya me hukuncin waɗannan in an same su in na tambaye ku za a ce musu musulmi ko ba musulmi ba sun yadda da Allah ɗaya ba su yadda da abin nan yawwa ba za mu ce musulmi ba ne don me ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yarda da shi a matsayin annabi manzo daga Allah ba to ba musulmi bane duk addinin sa duk yadda yake ibada duk yadda yake taimakon mutane duk yadda yake aikin kirki in bai yarda da ko ya ce la ilaha illallah ko la ilaha illallah ai ko wannan annabi ya faɗe ta ko to juz'in da zai cika masa addinin sa shine yace Muhammadur Rasulullahi duk wanda bai ce Muhammadur Rasulullahi yayi imani da manzon Allah ba to ba musulmi bane shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yasma'u bi من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن به إلا ولا جنة شبا وند زي جي لابارنا جي كوي مكلمة جي تي واقع منزو يازو لقى ألا سنة محمد صلى الله عليه وسلم أعيقوش للتاتي يزونا بي بنتي كابا كما بي إيماني لشبا باين ياجي لاباري بي إيماني لشبا يموتو أكام حكي يشي سيئفا سياتي بوتا كو بيهودي نكو بنصاري دو حكا a wancan lokaci masu addinin da suke kan addinin annabi Isa alaihi salatu wasallam ba tare da sun gurɓata shi ba akwai guntunsu a cikinsu akwai Waraqah ibn Nawfal wannan dan ammin Khadijatu radiyallahu anha sai ta je gare shi wa kana mar'an tanassara fil jahiliyyati wa kana yaktubu alkitaba al-ibrani ya kasance yana rubuta littafin ibriya ibriya yaren yahudu ne yawa da shi aka rubuta littattafansu da yawa فيكتب من الانجيل بالعبريه ينا ربوتا بالعبرانيه ينا ربوتا لتاب انجيل ده لغه عبريه ما شاء الله ان يكتب ما انا غرغدان ابن الله مدوكي يا علمنتر دشي ني علم يا ربوتا وكان شيخا كبيرا قد عمي يا صوفا يا جلما هر ما يا مكنجه فقالت له خديجه سي خديجه تتي دشي يا ابن عم يا دان امينا اسمع من ابن اخيك saurari wata magana daga dan uwanka fa qala lahu waraqa sai waraqatu yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibn akhi ya dan uwana ma za ta menene abin da ka gani dinnan menene yazo maka da kake gani fa akhbarahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari khabara ma ra'a ya bashi labarin abin da ya gani fa qala lahu waraqa sai waraqa yace da shi hada an-namus alladhi نزله الله على موسى wannan ita ce shari'ar da annabi Allah ya saukar da ita ga annabi Musa namus lafazin al-arabci yana da ma'anoni da yawa daga cikin su akwai shari'a ana ce mata namus shi kuma manzo daga Allah wato mala'ika mai zuwa da sako daga Allah shi ma ana ce mata namus ma'ana za a iya daukar wannan shine mai sakon nan da yazo daga Allah irin wanda yazo gun annabi Musa ma'ana annabi Musa ma haka akai masa kaga annabi Musa sallallahu alaihi wasallam yanzu ya samu wannan ilimi ko cewa annabawa a ce hakan akan musu a zo musu da wahayi da irin wannan figa din ya laitani fiha jaza'an ina ma zan kasance a cikin ta fiha wannan damirin ya'udu ala me annubuwa yawa ya laitani ina ma a lokacin da zaka zo da wannan sako na annabcin nan jaza'an ace ina cikin samartaka shine jaza ance jaza'an turna haka kuta ko da mun addabbobi a babin zakka ai akwai ana cewa za a fidda jaza'a ko wato da yar shekara cikakkiya guda ɗaya ko shekara uku gurgudan halin dabbobin to shine yana nufin shabban yana nufin ina ma ni saurayi ne cikakken saurayi mai ƙarfi yawa laitani أكون حياً إنما إنا دري إذ يخرجك قومك لو كتن دمك أنك ذا سوزو كوليك دقوانا دلين سفدك إنما إنا دري فقال رسول الله زي من الله صلى الله عليه وسلم يشهد الشيء أو مخرجيهم معنى سوء إن ينزل ذا سوزو سفدني معنى أهم سوء إنك mukhrijiyya za su zo su fidda ni yawa shi ne ya tambaye shi kala na'am sai ce lalle za su fidda kai daga garin nan za su kore ka lam ya'ti rajulun qattu babu wani mutum dan jini ba a taba sanin har abada ma'ana sam kai kaptu malanta samsam ba a taɓa samun wani mutum ya zo da bi misli ma ji'ta bihi da irin abin da ka zo da shi illa udiya a illa udiya sai fa sai an yi gaba da shi babu mutumin da zai zo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo da shi sai fa sai ya samu abokan gaba me ya zo da shi dama raba mutane daga abin da suka saba a ce su daina al'adun su da suka tashi suna yi iyaye da kakanni a ce su daina bautar gumakan da suka saba bautawa iyaye da kakanni duk wanda zai zo da wannan kusa ya samu matsala da mutane wannan kuma haka yake ba a taba samun annabi ba tun daga annabin annabi wato manzo na farko wane ne manzo na farko annabi nuhu annabi na farko annabi adam shi da ƴaƴansa duk musulunci suke don haka ya ci gaba da koya musu abin da suka sani ne na addini wanda ya koya musu amma kafirci ba a same shi ba sai zamanin annabi nuhu shi yasa shi ko manzo shine wanda ake aiko shi zuwa ga wanda suka kafirta shine bambancin annabi da manzo yawa shi kuma annabi adam annabi ne amma ba manzo ba mun fahimta ne yawa amma annabi ne to farkon manzo shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam da yazo wa mutanen sa wannan damuwar ta same shi ba an kore shi ba an jefe shi yawa haka nan duk wanda yazo bayan sa sai an samu wani annabi ibrahim an jefa shi a wuta Allah madauki ya mai da wutan nan ta zama mai sanyi Musa alaihi salatu wasalam shi ma ga yadda aka fid da shi wannan ga banu Isra'ila da aka aiko shi wurin su suka yi ta botsare masa suka yi ta kangarewa suka yi ta inadi yawa duk wannan hali ne da dole mutum ya same shi in zai zauna da mutane kada mutum yana ilmantar da mutane abinda zai musu amfani a lahira su kuma zuciyoyinsu abinda suke so shine abinda za su ji dadin duniya ba za su shirya ba yawa da kai kwantar da hankalinka yayi abinda Allah madaukaki zai bashi lada akai kada ya damu ba za su shirya a ce wai kowa daga cikin dan adam yana sanka gashi kuma kai ka zo ka ce masa ba daidai yake bai tashi ya koma daidai shi yana ganin tun kafin a haife ka yake yin abin da ya yarda shine daidai to kaga waɗannan abubuwan ana samun sabani saboda su to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo wa al'umma da wannan ya sami wannan abin shine shi da yake ya san wannan abin a littafin da suka gabata sai yake gaya masa duk annabin da yazo ko kuma duk mutumin da yazo da irin wannan abin da kai ka zo da shi cewa a daina bautar gumaka a koma bautar Allah to hakika ba a taba samun wanda irin wannan ba sai face ya samu abokan gaba wa in yudrikni yawmuka inda ranarka ran da zaka zo kwanakin da zaka yi zo da annabcin nan zai same ni ansurka nasran mu'azzara da ranar zaka zo ka zo da annabcin nan ka gaya wa mutane ka kira su wallahi zan taimake ka taimako mai karfi mu'azzaran ana nufin qawiyyan shadidan zan zama tare da kai thumma lam yanshab sannan sai bai dade ba lam yanshab ay lam yalbas ma'ana bai zauna wani lokaci mai dadewa ba waraqatu din an tuwfiya wa fatara alwahy sai shi wannan waraqatu bin nawfal bayan ya faɗi wannan ba a dade ba sai ya rasu kuma sai wahayi ya dakata ya tsaya aka saurara aka samu lokaci mai tsawo ba wai mai tsawo da yawa ba ma'ana tun daga wannan dai ba a sake kuma wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba wannan shine hadisin da Aisha ta ruwaito a cikin sahihul bukhari ingantaccen hadisin babu rikici a cikin sa yawa to malamin saboda ina so mu sauri mu gama wannan gefen yace malamin sai ya kawo wata riwaya kuma daban ta wannan kissar amma da wani abu ko da wani lafazin daban sannan kuma da wata fuska daban wanda zamu ji me ke cikin ta akwai matsala a ciki yace warawa at-tabari al-imam muhammad ibn jarir at-tabari ya ruwaito in magana ka ji ta tarihi ce mafi yawa ya ruwaito ne a tarihin sa ko yawa tarihin rusul wal umam wal muluk tarihin rusul wal muluk rawa at-tabari wa ibn hisham da kuma ibn hisham ibn hisham shine wanda ya ruwaito a sirar ibn ishaq ibn ishaq shine asalin wanda ya fara rubuta magazi da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ne ta same mu ita wannan ba shine ne farko kwata kwata ba akwai wanda suka rubuta kafin sa su Musa ibn Uqba suna cikin manyan marubuta su ma a tarihi sirar manzon magazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka rika jin su in kana karanta littafin sira. To ibn Hisham yana cikin wanda suka ruwaito daga ibn Ishaq, suna ruwaito ma yufidu, abinda ke nuna annahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karaja min gari ira, ya fito daga kogon ira, ba'da mafuji abil wahyi, bayan an masa mufaja'a wato an zo masa bazata da wannan wahyi, thumma raja'a wa atamma jiwarahu, sannan sai ya sake komawa ya karata kwanakin da ya saba yi a cikin kogon, wa ba'da zalika raja'a ila makka, sannan sai ya kuma sake dawowa makka. A wannan riwayat ta Aisha da makaranta radiyallahu anha babu wannan cikin, to su a riwayat Tabari da Ibn Hisham sun ruwaito abin da ke nuna cewa bayan an yi wannan abu da mala'ikan ya zo ya fito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya sake komawa ya karasa kwanakin sa, sannan ya dawo kuma ya gai maka. Wa riwayat Tabari tulqi daw'an, ita riwayat Tabari tana ba mu wani haske ala sababi khurujihi, akan sababin wannan fitar da yayi, wa haka nafsaha, ga nafsinta bari in kawo maka. Ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhikri maji'il wahyi, bayan ya ambaci zuwan wahayi din, sai yace wa lam yakun min khalqillahi abghadu alayya min sha'irin aw majnun, babu wanda nake ki a rayuwa daga cikin halittar Allah madaukaki wanda nake ki irin a ce mutum mawaki ne ko kuma mahaukaci. Kuntu la utiku an anzura ilayhima, na kasance bana iya juriyar in kalle su ma kwata kwata, in kalli wannan a ce wannan mawaki ne, a ce har in tsaya ina kallon sa, ko kuma a ce wannan mahaukaci. Qala qultu, sai nace innal abada yani nafsuhu sha'irun aw majnun, lalle shi fa yake fada wai a wannan ruwaya. Amma kafin in fassara wannan kalmar, bari in ga muku cewa wannan riwayar, wannan lafazin da nake karanta muku nan, yana cikin wannan riwayar da hukuncin da shine bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawa, saboda wasu abubuwa, da na farko isnadin kamar da zamu zo shi, na biyu akwai maganganun da bai kamata a ce an dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya fade su ba a lokacin nan ko a kowane lokaci ma. Yawa, wai a yadda riwayar ta zo su suka ambata cewa wai a lokacin shi sai yake cewa innal abada la sha'irun aw majnun, lalle ni mai waka ne ko mahaukaci, ma'ana kafin ya ji ya zo ya haɗu da waraka ta bin Naufal ya gaya masa ga halin da ya ji, shi kuma ya fassara masa cewa wannan fa annabci ne, sai ya ɗauka kamar yadda wannan ruwa take nuni, ma'ana kamar yana jin ko motsin hankali ne ya same shi ko aljanu ne suka shiga kansa, domin in mutumin da bai saba wannan ba, in a sauran mutane ne ba mamaki ya faɗi wannan, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta yadda Allah madaukaki ya kare shi daga kowace irin damuwa, to irin wannan ba ta so ba dangane da shi. Yadda ruwaya ta zo ita ce wannan, in an ce al-abada a larabci ana amfani da al-abad, mutum yana magana a kansa ya ce kai wannan manisancin, wannan mutumin naku fa, kamar irin wannan usulubin da zaka ji misali ai kuma haka a tsari kamar da kaji mutum yana magana akan sun ci to gogon na fufa yau kaza, to irin wannan ne uslubin a larabce, mutum yana ce wa kansa al-abad kaza da kaza. Lokacin da ma'id yazo bayan yayi jina yazo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a yi masa haddi, akwai riwayoyi da dama da suka zo da wannan lafazin innal abad qad zana, ai wannan gogon naka fa yayi jina, ma'ana wannan nisantaccen bawan Allah, asalin al-abad shi wanda aka nisanta shi, kamar yace wannan la'ananna, idan mutum yana fadar abu yana zargin kansa to yakan amfani da wannan lafazin, mun fahimci wannan, kamar annabi sallallahu alaihi wasallam anan wai yana zargin kansa ne yana fada cewa shi fa yau wani abu ya same shi ko mawaki ne shi ko mahaukaci. Allah kiyaye, manzo sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba, sai yace la tuhaddath biha anni quraish abada, ba zan yadda Qurayshawa su je su ba da labari ma akan cewa ni ma hukunci ne ko mai waka ba, gaskiya ba zan yadda da wannan ba, ba zan yadda ba ni. La amadanna ila haliqin min aljabal, wai yace zan je zan nufi shine la amadanna, ya yake abunku na ji kun shi duk babu wani abunku, sai ina fadarsu wai ka Allah saka musu da alheri da suka cire wannan abun, to ya kamata in koma nuska kudai mu kyale. An yi wa littafin aiki an shigar da wasu abubuwa da yawa, kowanne da ya shigar da su shi malamin sannan daga baya ko malami sun nuna masa irin waɗannan abubuwan ya cire ya kawo wannan kissa wanda hakika ni kaina ne mamakin ta yana cikin abin da ya fara rubutunta kissar bata inganta ba za ku ji ana cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan abu ya faru har hankalinsa ya tashi ya ce shi zai je ya hau kan dutse wai ya rubuto don ya kashe kansa ba shi kar a zo a ce ya yi taɓa yin hauka ko ya abin don me za a ce aljanu sun shafe shi wannan ruwaya da samsam bai kamata a danganawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya faɗe ta ba amma dan kada ko da wata ran za ku ji wasu mutane su ce za su tuhumi ko littafin ahlus sunna ga cikin an soki annabi an faɗi kaza da kaza to malaman sunna ba su yi da ruwayar ba mun fahimci wannan yawa faɗin ta a faɗi cewa ba daidai ɗin ba ce yana da amfani yawa don nan gaba ko za ka ji wani ya faɗa to ka ce a wannan kissar ai ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan magana ba yawa na farko daga cikin illolin akwai manganun to da yawa mu kyale su ba sai mun karanta ba amma mun faɗi illar abin nan ɗin tabari ya roci wannan daga malamin su ibnu humayd ya ce haddathana salama an muhammad ibn ishaq قال حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير أكلمت وني تابعين سننس عبيد بن عمير شيني سي وانت مولى آل الزبير إن يشهد شي عبيد بن عمير باملا بارن أبن ليس عموما قال الله صلى الله عليه وسلم لو كسين دواحي يزو مثلا تابعي wanda bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zauna ba da mai ba da labarin abin da ya auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan don haka shi yasa yana ga cikin illolin wannan riwayar bai faɗi sahabin da ya bashi wannan labarin ba don haka akwai irsali abu na biyu Salama din nan ya saba ma sauran siqat da suka rawaito wannan riwaya duk da abin nan shi din Ibnu Hajar a cikin Tatribut Tahrib yana cewa saduqun kathirul khata'i saduqun ne shi amma kuma mai yawan kuskure a wajen riwayarsa shi wanda ya rawaito wannan riwaya kun ga da Allah madaukaki ke kiyaye sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam in wata magana da zaka rika ji haka haka baka fahimce ta ba ku je ku fara binciken isnadin hadisin tukuna zaka ga cewa malamai sun magana akan abin in dai har ba daidai din mace zaka ga ba daidai in ko kai ne baka fahimta ba za a yi maka bayani me ake nufi da ita don haka ya ruwaito wannan abu ga kuma shi halinsa matsayinsa a gun malaman hadisi shine saduqun kathirul khata akwai wanda ya ruwaito wannan riwayar mai kyau wacce gabata ta Aisha akwai Ziyad ibn Abdullah al-Bukai ya ruwaito daga Ibnu Ishaq ne shi ma tunda shi ma wannan ya ce daga Ibnu Ishaq ya ruwaito shi ma daga Ibnu Ishaq amma bai zo da wannan maganganun da aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai je haudu zai faɗo ya kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga mana cewa wanda bi ya kashe kansa ko da me ya kashe kansa to da wannan za a azabtar da shi ya za a zo ya aikata wannan tunani ba zai gubu ba shi bane sallallahu alaihi wasallam har ga mana shi duk wanda ya hau dutse ya gangaro daga kan babban dutse wai dan ya kashe kansa to ran tashin alkiyama haka zai ta gangarowa ana dawo da shi yana tai azabar ta take nan kafin a sashi a wuta wanda ya dauki wuka ya cikawa kansa wai shi ya kashe kansa to haka zai zo ran tashin alkiyama da a bashi wuka ya ta cikawa kansa kafin a ƙarshe a jifa shi wuta wanda ya kashe kansa da shakewa ya sa igiya ta haka za shi ma za a shake shi ya fado a mayar ya fado a mayar har a mayar shi kuma wuta da haka mutum ya kashe kansa wannan babban laifi ne ba kafirci bane amma babban laifi ne kuma hukuncin sa shine shiga wuta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta da mu wannan ya za a ce wannan tunani ya zo masa da haka wannan hadisi ba daidai bane yawa ko in ce wannan riwayar ba daidai take daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma illa ta uku shi Ibnu Humayd ma malamin Tabari Muhammad ibn Humayd al-Razi hukuncin sa abun malaman hadisi shine dha'ifun jiddan a ka'idar mustalahul hadith in aka ce wa mai riwaya dha'ifun jiddan to in ka ga hadisin sa kana ganin hadisi da dha'ifun jiddan a ciki to sunan hadisin munkar hadisi a ce musu wannan hadisi munkar mun gane wannan kuma sannan dama akwai nakara din babba a ciki saboda an rawaito abinda ya saba wa abinda sauran malamai suka rawaito wannan maganganun Sheikh Al-Albani ya yi su a silsilar dha'ifa in ka same ta hadisi na 4,458 ya yi magana akan rashin inganci da rashin kyawun wannan maganganu din, don haka a kiyaye ko da an ji su. Amma alhamdulillah tunda nuskar ku babu ita, shi kenan. Muna fatan Allah maɗaukaki ya ƙara wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam daraja, ya mu kuma ya ba mu ikon fahimtar addininsa da kuma rayuwar da ya yi da halayen da ya amfani da su. Kuma Allah ya ba mu ilon su mu haɗu tare da shi fi jannatul firdaus. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.